Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 6025 da kuma 16. Kuna ma iya kama shirye-shiryen namu ta FM a kasar Jamhuriyar Niger ta gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Far'a da kuma FM Nomad da Dalol FM muryar Arewa. Ko kuma a saurare mu ko yaushe ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com da kuma sashen hausa.com. Sauraronmu assalamu alaikum marhaban lalle ni ne naku Ibrahim Kalmasi Garba daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki muke fatan kuna lafiya a wannan hantsin bayan labaran duniya sahabu Imam Aliyu zai gabatar muku da shirin nagari na kowa amma da farko ga cikakkun labaran duniyar
jama'a assalamu alaikum barkamu da hantsi ga cikakkun labaran mai karantawa Grace Alheri Abdu Shugaban Amurka Donald Trump ya yi alkawalin cewa zai tsaye da wata muhimmiyar shawara cikin makonni biyu masu zuwa da za ta shafi yarjejeniyar sauyin yanayi da aka cimma a birnin Paris. Shugaba Trump ya bayyana haka ne a jawabinsa na cika kwanaki 100 bisa karagar mulki da ya gabatar a birnin Harrisburg, jihar Pennsylvania, a wani zaure da ke daukar mutane 10,000. Tun farko shugaba Trump ya sa hannu a takardar zartaswar shugaban kasa a wata masana'anta da ke tsakiyar Pennsylvania. Tare da bada umarnin sake nazarin yarjejeniyoyin da aka sa hannu a matsayin ƙasa da nufin tantance ko abokan cinikayyar Amurka da suka kunshi ƙasashe 164 sun kyautata mata. Jiya Asabar kuma aka gudanar da walimar shekara-shekara ta ƙungiyar 'yan jarida da ke aiki a fadar White House. Karan farko tun da aka fara wannan walimar kusan shekaru 30 da suka shige shugaban ƙasa bai halarta ba. Shugaba Trump ya ki halatta wannan walimar domin yace baya ganin kafofin watsa labaran da mutunci. Ya rubuta a shafinsa na Twitter cewa ina fata za ku walimar lafiya, tamu za ta fi kayatarwa. Dubban mutane ne suka yi dafifi a Washington jiya Asabar domin zanga-zanga da suka yi wa lakabi da People's Committee Climate March ko kuma jerin gwanon yanayin na al'umma. Waɗanda suka shirya gangamin sun ce suna begen ganin wannan yunkuri ya aika da sako ƙarara ga gwamnatin shugaba Trump da kuma 'yan majalisa game da tsare-tsarensu da suka shafi yanayi. An gudanar da zanga-zanga ne bayan sa'o'i 24 da shugaba Donald Trump ya sa hannu a takardar zartaswa da nufin faɗaɗa haƙar mai a cikin teku da ya ce zai taimaki Amurkawa ma'aikata da iyalansu. Wannan sauyin matsayin dai bai kwantawa masu kushe wa shugaban kasa a rai ba, waɗanda suka ce alkawalin da gwamnati ta yi na haƙar mai zai iya yin illa ga yanayi. Madagan gangamin yaƙi da sauyin yanayin sun yi wa zanga-zangar lakabi da ayyukan yanayi da kuma adalci. Ƙungiyoyin hamayya da ƙasa ta Rasha da ɗan gudun hijiran nan mai yawan suka Kremlin Mikhail Khodorkovsky ya ƙirƙiro da gudanar da zanga-zanga ƙin jinin shugaba Vladimir Putin a birane 32 jiya Asabar, duk da cewa hukumomi sun ayyana ƙungiyar a matsayin haramtacciya suka kuma haramta mata gudanar da ayyuka tare da kai samami a ofishoshinta da ke birnin Moscow. Ɗaruruwan mutane ne suka halarci gangamin da aka gudanar a birnin, waɗanda suka taru a wani wurin shakatawa kafin suka yi tururuwa zuwa ofishin gudanarwa na gwamnati da ke kusa. Suka miƙa wasiƙa da suke kira ga shugaba Putin kada ya tsaya takara karo na hudu a shekara 2018. A Petersburg, 'yan sanda sun kama masu zanga-zanga da dama bayan kimanin mutane 200 sun gudanar da zanga-zanga ta lumana ba tare da tsangwama ba. An gudanar da zanga-zangar ne jiya Asabar bayan da gagarumin zanga-zangar da aka gudanar a watan Maris, zanga-zanga mafi girma a cikin shekaru da dama, inda aka kama sama da mutane 1,000 da suka hada da shugaban kungiyar hamayya Alexei Navalny. To kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. An kashe wani sojan Amurka jiya Asabar sakamakon wata fashewa da ta auku kusa da Mosul a arewacin Iraki, bisa ga cewar wata sanarwar ma'aikatar tsaron Amurka. Sanarwar ta ce sojan ya rasu ne sakamakon raunuka da ya ji a fashewar da ta auku a baya Mosul. Rundunar Amurka da ke sa ido kan ayyukan soji a yankin bata bayyana sojan ba, sai dai tace za ta fitar da ƙarin bayani a wani lokaci nan gaba. Tun farko a wannan makon, wani babban komandan rundunar sojin Iraki yace dakarun ƙasar sun kakkaɓe ƙungiyar IS daga rabin birnin Mosul bayan musaruta na tsawon makonni. An ayyana gabashin ƙasar a matsayin ɓangaren da aka ƴantar baki ɗaya a watan Janairu. Daga ƙarshe an tasa ƙiyar wata ba Amurka da aka zarga da leƙen asiri da ƙasar China ta tsare ba tare da tuhumar ta ba na tsawon shekaru biyu bisa ga cewar mai gidanta. Jeff Gillis ya faɗa a wata sanarwa cewa matarsa Sandy Fang Gillis ta tashi daga China ranar Juma'a ta isa birnin Los Angeles na jihar California, abinda ya kawar da wani tsamari tsakanin Amurka da China. Wata kotu ta ba da umarnin ta sake ta gida ranar Talata bayan da aka yanke mata hukuncin ɗaurin shekaru uku.
Labaran duniyar aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a kintsa a gyara zama, ga sahabu Imam Aliyu zai gabatar da shirin nagari na kowa.
Nagari na kowa. Jama'a masu sauraro mu, assalamu alaikum, da fatan kuna hanzi lafiya. Babbar director wata gidauniya da ake kira Dikko Foundation da turanci Hajiya Hauwa Dikko ta jaddada bukatar iyaye a arewacin Najeriya su saka ƴaƴansu cikin makaranta. Tana mai cewa fa'idar saka su tafi kowace matsala da suke hange tattare da neman ilimi. Hajiya Hauwa ta zanta da wakilin sashin Hausa Iliya Kure kan muhimmancin faɗaɗawa ko ƙara bada dama ko gurabu wajen ganin iya mata sun samu ilimi.
Gaskiya yara mata har yanzu da kwai matsala a arewacin Najeriya, don saboda mafi yawanci in ka shiga cikin karkara za ka ga cewa da kwai ƴaƴa mata da yawa da ba su yi karatu ba samu, ana maganan karatun boko kenan. To ta wani fannin ma hadda na addini za ka ga duka matukun ana ba a samu karatun ma kwata-kwata da na addinin da na boko, kuma gaskiya yana samun cibaya a cikin rayuwar mata, don za ka ga studiya suna yawan wahala don kasancewan ba su da cikakken wayewan gane abubuwan da ke tafiya a cikin duniya da yadda duniyan take ci gaba. Kuma nan gaba in ba a sa'awa za ka ga abin yana ta bibiyar yara, wato ita wanda ta girma ba ta da bokon sai ka ga cewa ya kai ga ita ma nata ƴan ba za su samu wannan dama su yi karatun ba, don ba ta san daɗin shi ba. So ba za ta sa himma a kanta tabbatar da ƴaƴanta sun samu karatun ba.
Mene ne ki gani kaman suka zama to ƙalubale ga wannan harkar?
So daga cikinsu dai na ma riga na ga maka ɗaya, mafi yawancin ƴaƴa matan wanda ba su samu karatu za ka ga ba kowace ce take gane illar rashin karatun ba, da haka ga tana da zama wajen neman ma ƴaƴanta ilimi ita ma. Kuma mafi yawanci ƴaƴa mata ne suka fi rashin sa'an ci gaba samun karatu nan, don saboda ana yawan yi musu aure da wuri. So za ka ga cewa ko da ta fara samun karatu wani sa'i za a tsinke mata karatun. Kannan kuma tana yana kuma shiga cikin yana ɓata musu rayuwa wajen za ka ga cewa ba sa samun wayewa inda za su samu mu'amala, ba su cuɗanya da mutane, wato ƴaƴa matan, because yaron da yake samu yana zuwa makaranta yana cuɗanya da yara, za ka ga zai koyi zama da mutane, zai koyi mu'amala da mutane, zai ya san zai shiga cikin mutane ya tafiyar da kanshi da kai abubuwa da yawa da zai koya. In Allah ya bashi nasara ma ta je kamar har secondary school ta sake samu wannan damar ba ta zauna kusa da iyayenta ba, za ta zama za ka ga ta san yadda za ta tsaya matsayin kanta, ta gyara kanta, don a makaranta ne na secondary za ta koyi ba wanda zai mata kitso, ba wanda zai mata wanki, ba wanda zai adana mata kayanta, da abubuwa da yawa da za a koya mata wanda a gida ba za su samu wannan ilimin ba in tana zaune gida. Don a gida ba za a tilasta mata irin rayuwar da za ta yi a makaranta da yadda za su samu na boko ba. So gaskiya yana kawo illa sosai wajen tarbiyyarsu da wajen yadda suke da masaniya yadda za su tafi da rayuwarsu, da yadda za su dinga ɗaukar shawarwarori ko kuma su kansu yanke ma kansu shawarwarin da ya dace ma rayuwarsu, yadda za su cinkiyar da rayuwarsu hatta rayuwarsu na aure da na 'ya'yansu za ka ga ana samun matsaloli da kurakurai da koda tarayyar tsima da mazan su wasu sai za ka ga shi yasa yake kawo yawan mutuwan aure.
Me kike gani zai zama to kaman mafita don a samu ƙarin yawan 'ya'ya mata a karatun boko?
To babban dai sha'ani shine a ta ilmantar da iyaye a dinga nuna musu illan abin da yake jawowa. Kannan su mazan su fahimta da cewa wato ita 'ya mace nan ba ta samu karatu ba su ma suna cikin masu samun sakamakon don rashin tarbiyyar nan da yake zama mata matsala zai shafi su sosai tunda ita ce za ta tsaya masa a matsayin matarsu a gida yadda za ta ilmantar da yaransu yadda za ta tarbiyyantar da 'ya'yansu yadda za ta iya taimaka ma yaransu. Mafi yawanci mata da yara za ka gani su je in yaran Allah ya taimaka sun je makaranta ma misali ta aure ta fi 'ya'ya suna zuwa makaranta za ka ga cewa su dawo da karatun makaranta suna son wanda zai taimaka musu babu wanda zai taimake su wajen homework misali matsala ne sai ga su kansu nasa karatun yana nema ya gurbance ko kuma ya lalace. Kuma kamar yadda nace tunda ita kanta bata san darajar karatu za ka kila ba ta baida muhimmanci akan ta tabbatar da yaran sun je makaranta. Yanzu haka da kai abin nan wani program da gwamnati take wato na SBMC da ake tura ana son a fadakan ma jama'a al'umma da cewa su shiga cikin harkan makarantar primary su sa hannu duk yanda za su taimaka mata a haɓaka karatun yara na primary. Mafi yawanci za ka ga in ka je makaranta ana PTA meetings iyaye mata ba su zuwa su binciki abubuwan da yaran suke ciki halin da yaran suke balle na ma su tabbatar da suna karatun kanan karatun ma yana da daraja ana ba su yanda ya kamata. So da kwai illoli da yawa da abubuwa da yawa da yake kasance musu a kai su gaskiya fadakar ma iyayensu san da cewa ilmantar da ita don saboda kubuce ma duk waɗannan illoli da ake samu na society dan gane da mace in ta samu karatu in mafi yawancin matan da ke al'umma suka samu karatu to gaskiya wannan al'umma za ta samu cigaba za a samu tarbiya za a samu natsuwa za a samu kwanciyar hankali za a samu fa'ida da yawa fiye da yadda mutane suke tsammani in 'ya'ya mata suna zuwa karatu.
Cikin makonnin baya mun gabatar da wani rahoto da Iliya Kuren ya aiko mana kan aikace-aikacen wata hukumar ƙasa da ƙasa ta Ingila wacce take tallafa wa 'yan mata da zarafin karatu ya kubuce musu su samu damar ci gaba da karatu. A cikin rahoton za ku ji ƙarin dalilai da suke dakushe ci gaban ilimin ɗiya mata a Najeriya.
Sunana Zainab Umar daga karamar hukumar Jawakin Tufa Kano State. A arewacin Najeriya kididdiga ta nuna cewa akwai karancin zuwan yara mata makarantu da kuma yawaitar daina zuwansu kafin su kammala. Waɗansu suna fara zuwa primary 1-3 su daina zuwa wasu kuma ma kwata-kwata ba sa zuwa makarantar wasu kuma in sun gama primary ne ba sa ci gaba da karatun. A wasu wuraren musamman ma ni yankin da na fito mafi yawancin 'yan matan wannan yankin sun fi maida hankali ne wajen tallace-tallace zuwa gona yotiyawa siyarwa da kale ko kuma su dinga tafiya rafi suna wanka a kududdufi ko kuma su dinga zuwa ramin ƙasa suna yau da kwambu ko da kwambulo ana biyan su kuɗi. Kuma wannan abin yana kawo nakasa zai kawo babba karamar nakasa zai kawo a rayuwar mu ba. Sau kuma idan aka duba wannan abin ba komai ne yake haifar da shi ba face talauci. Saboda mu 'yan mata mun fi kowa rashin cin moriya aikace-aikacen da gwamnati take gudanarwa musamman ma fannin ilimi tunda ba a yi wani tanaji domin mu ba wanda zai dinga jin ra'ayoyinmu tare da buƙatunmu ba. Amma da zuwan 'yan fodi ta ƙarfafa mana gwiwa wajen buɗe mana dandalin inuwar 'yan mata da dandalin 'yan mata. Ta wannan fanni ne kaɗai 'yan mata muke samu mu tattauna muhimman buƙatunmu mu kuma fitar mu tattauna matsalolinmu tare da muhimman buƙatunmu. Kuma a nan ne ma muka san irin hanyoyin da za mu bi wajen miƙa wa mahukuma su ruwa da tsaki buƙatar mu. Shi second chance education mafita ce ga 'yan matan da suka rasa damar farko a fannin ilimi. Kuma idan aka ci gaba da yin shi za a wayi gari a nemi 'yan matan da ba sa zuwa makaranta a rasa. A sakamakon jadawalin da ake koya mana a inuwar 'yan mata da aka zo nazari ta fuskar kyautata zato a nan ne muka fahimci menene buƙatar mu. inda aka zo nazarin bukatu anan da muka tantance sai muka fahimci cewa mafi yawancin mu bamu iya karatu da rubutu ba to sai bukatun mu wadda tafi muhimmanci ita ce ta akoya mana a sama mana hanyar da zamu iya karatu da rubutu kuma sai gashi mu bamu yi primary ba kuma kaga babu yanda za a yi shiga secondary school to shine muka fitar da wannan bukata a sama mana hanya tunda su wanda aka samu kamar na wannan ilimin nan na yaki da jahilci ba a yi tsarin akan cewar kamar mu za su iya zuwa su koyi karatu a nan ba an yi tsari ne akan manya iyayen mu haka to sai muka fitar da wannan bukatar inda da aka yi taron gangami na yan mata aka tantance bukatar aka yi ƙuri'a bukatar koyon karatu da rubutu ta cinye sai muka rubuta bukatar inda muka je gurin yan kungiyar mazaba muka mika musu wannan bukatar su kuma su suka yi mana jagoranci wajen zuwa sashen ilimi na karamar hukuma inda aka je sashen suka bada suka ce to su mu yan jama'ar gari su bada taimakon su da za su bayar yan kungiya su bayar su ma kuma za su bada nasu taimakon inda su ma suka bada malamai da chalk na rubutu sannan su kuma jama'ar gari inda yan kungiya suka karo malaman da za su riga koyar da karatun addini
ce zai zaki kwatanta yadda muhimmancin wannan yake a rayuwarku a yanzu haka
gaskiya muhimmancin shi a rayuwar mu ba kaɗan bane ba tun da aka tashi aka yi tsarin koyar da koyarwar ma an tsara iyakacin yan mata 200 ne za su ci moriyar wannan shirin amma sai gashi yan mata 300 har da 70 da ko na dai manta karɗorin kai sun ci 97 kai sun ci moriyar wannan shirin kuma lokacin da ake yin wannan tsarin ba a yi tunanin cewar za a samu waɗanda za su tafi secondary school ba sai gashi daga ciki yan mata 24 sun tafi secondary kuma ma boarding school kuma babban nasarar da za mu ce mun samu shine mafi yawancin mu mun iya karatu da rubutu kuma sannan gabaki ɗaya mu kowace za ta iya rubuta maka sunanta da na mahaifinta a yanzu zancen da nake
wannan matsalolin da suka lissafa daga farko kamar su tallace-tallace akwai sauyi ne yanzu a yankin naku?
Eh gaskiya yanzu yan mata sun daina wannan sun da suna zuwa makarantar sosai da tallacen da suke zuwa da kuma zuwa gonaki yanzu duk sun rage ba a samun waɗanda suke zuwa sosai.
To yanzu a yanki a fannin koyon karatu din wani bukatu ne kike ji wanda gwamnati za ta iya shigowa don ta biya muku bukata?
Gaskiya wannan abun ba iyakacin yan matan wannan yankin ne suke da bukata ba ragowa su ma yan matan ragowa wannan fannin su ma suna da bukatar wannan abun idan tunda bukatar ba kamar yadda na faɗa bukatar kusan yawancin lungu da saƙo na jihohin arewacin Najeriya suna da wannan matsalar to idan haka ne kaga su ma suna da bukatar wannan tallafin idan aka taimaka musu rayuwar mu yan mata za ta inganta yan mata za mu dinga yin zabi a rayuwar mu za a samu yawaitar likitoci a asibiti mata a makarantu za a samu malamai mata kuma sannan za a samu yawaitar ma'aikatan gwamnati mata
ɗaya daga cikin darussa da ɗalibai suke fuskantar matsaloli a kansa shine lissafi domin shawo kan wannan matsala da kuma taimaka malaman lissafi gwamnatin jihar Katsina ta kashe naira miliyan 14 domin sayo littattafan lissafi ga makarantun lissafi da ta kafa a jihar su 26 kwamishiniyar ilimi ta jihar Farfesa Halimatu Idris Faskari ce ta bayyana haka a lokacin wani taron horaswa da aka shirya musamman domin malaman lissafi a duk fadin jihar ga ƙarin bayani da wakilin sashen Hausa Zaharaddin Sani Funtuwa ya aiko mana.
Kwamishinan ilimi ta jihar Katsina Farfesa Halimatu Sa'adiya Idris ta ce ilimin lissafi yana ɗaya daga cikin darussa da ya zama wajibi ɗalibai su mai da hankali a kan shi. Ta ce gwamnatin jihar Katsina ba za ta yi ƙasa a guya ba wajen ganin ta himmatu domin ganin ɗalibai sun rinƙa jana inda aka nufa a fannin ilimin lissafi. Alhaji Muhammad Tukur Umar shi ne shugaban cibiyar bunƙasa ilimin lissafi a jihar Katsina ya yi bayanin cewa gwamnati ta amsa kiransu wajen siyo masu waɗannan littattafai sai dai abin da ya rage su tashi tsaye domin kare waɗannan littattafai da kuma koyar da su ta yadda ya dace ga
halin da ake ciki yanzu ne cewa bai dade ba da ita gwamnatin jihar ta Katsina ta ba da kuɗi kunzulutun kuɗi har sama da miliyan 14 ga hukumar ilimi ta jiha domin aso littattafai da yin bita ga malamai masu koya ilimin lissafi da na kimiyya waɗanda ke karkashin makarantun gwaji na ita wannan hukumar ilimi ta kuma hukuma ta bunƙasa ilimin lissafi a jihar Kaduna. Kuma wannan tsakani ga Allah yana ɗaya daga cikin abubuwan dama da muke ta roƙo muke ta fata ita gwamnati ta yi. To kaga a takaice nan wurin gwamnati ta ansa kiran mu kuma ta kawo gudunmuwarta wanda mu kuma abin da ya rage mana da mu da malaman nan da duk wasu masu duba ko masu ruwa tsaki cikin wannan harka ya kasance mun ba da gudunmuwarmu. Ita gudunmuwar gwamnati ta ba da kuɗin, to kuma ta ba da kuɗi kuma ita kuma ministry ta sau, to kuma ministry ta sau
kamar waɗannan irin littattafai ne aka so.
Waɗannan littattafai da aka so su ne muke kira littattafan customized books a Turanci. Mala wasu littattafai ne wanda aka yi su musamman don amfanin jiha na a cancin cimo don amfanin malaman jihar Katsina waɗanda aka sauƙaƙa su a sauƙi mai kyau wanda gwalgwaron hali inda malami ne na lissafi ko kuma mai koyo lissafi da ya ɗauki littafin nan ya bi su a hankali yana koyar da ɗaliban shi, to za ka ga ba tare da fata lokaci ba ɗaliban sun fahimta wannan darasi.
To su ɗalibai su ma an so nasu.
To da malamin kamar da ke ga ma dama la na ɗalibai ne ba malamin, su malamin su yi aiki da su ne, su kuma ɗalibai su ake kawo waɗannan littattafai su suke amfani da su a waɗannan makarantu da za mu rarraba su.
To ta za ku rarraba littattafan kowace makaranta za a koko za a kai cibiyoyi na da ke faɗin wannan jiha ne?
To tsakanin ga Allah dama su waɗannan littattafan an so su muka raba su ne akan makarantunmu na gwaji waɗanda suke guda 26 ne. Waɗannan makarantu na gwaji sun shaho kowace shiya da ka sani ta nan jihar Katsina guda uku. Haka kuma ɓangaren Huntuwa muna da makarantun Gaman College Pilot, Gwamnan Falis Secondary School na Faskari, Dandume, Bakori, Kafur, Malumfashi da Musawa. In ka dawo ɓangaren Katsina muna da su kaman Gaman College Pilot ko da muke kira da Jiko College ta Katsina, Kofar Sauri, Jibiya, Batsari, Dusamma, Safana, Batagarawa da Kulfi. Wanda in ka ce ɓangaren Daura akwai Ganga, muna kiran ta Gaman Falis Secondary School Daura amma dai Ganga, sai Zango, Gwajegwajo, Mani, Kankiya, Jikamshi, Mashi. To waɗannan su suka haɗu gaba ɗaya suka yi makarantu na guda 26 wanda in ka lura dukkansu sun taɓo shiya, kuma wannan shiya ita ta haɗu ta jiha baki ɗaya, so kaga ko ina an gutsara mashi ɗin kenan.
To waɗannan littattafai ka ce na irin ɗalibai ne da kuma malamai su ƙara duba yadda za su samu ƙwarewa wajen koyar da shi wannan ilimin lissafi. To idan aka samu waɗannan littattafai saɓanin irin waɗannan al'umma da na zainawa, akwai wani mataki da za ku ɗauka?
A tsakani ga Allah ba za mu yi daba. To tsakani ga Allah mu mun san muhimmanci wannan littattafan, mu shi yasa muka nemi aka kawo su, kuma shi yasa ma da aka kawo su muka nemi malaman su ɗin su zo a yi musu bita, domin wannan bita shi zai ƙara wanke ko kuma azamar da su bisa ga yadda za su je su koya a azuzansu. Shi yasa kaga aka ware ko kuma aka ba da dama a yi wannan bita wadda muka yi ta a gida uku, muka yi ta a shiyar Huntuwa, shiyar Daura, shiyar Katsina a lokaci guda ɗaya. Kuma na wannan makarantun su kusan duk makarantun da za su amfana da waɗannan littattafan makarantu ne waɗanda aka ɗauko malamu su aka zo aka yi musu wannan koyawa na haka.
To da ƙarshe me kiranka ga sauran al'umma na ko akwai wani haɗin kai da kuke buƙata?
To hakikanin gaskiya yanzu abu ya rage wajenmu, domin muna cewa gwamnati ba ta yi ba, to gwamnati ta yi nata yanzu. Sora menene ya rike sora tsakanin malamai, ɗalibai, mu dinnan da iyayen yara, mu ko mu zo mu taka rawar mu, saboda tsakani ga Allah harka ta ilimi ba harka ce ta mutum guda ɗaya ba. Ta rijiya mutane sun ce gwamnati gwamnati ba gwamnati kadai ke da hannu ba, ce harka ilimi kowa yana da hannu. Raka gwamnati ta bada kuɗi, ta so kaya aiki, ta yi wa malamai refresher ko vita. Saboda ka abin da ya rike malamai ku je ku koya abin da aka ce an koya muku, ɗalibai ku saurara, iyaye ku sako yara, ku dinga karfafa musu, yin haka shi kadai zai sa a cimma nasara abin da muka zo.
A lokacin wannan taron bita na tattauna da wani malami na lissafi Muhammad Yusuf wanda ya mana bayanan irin abubuwan da suka fahimta da kuma yadda za su koya ma ɗalibai. Zaradin Sani Funtuwa, sashen Hausa na murar Amurka daga Katsina a Najeriya.
Yanzu kuma sai jihar Kebbi inda makon jiya muka kawo muku kashin farko a hirar da Maryam Atu Muhammad ta yi da shugabar makarantar sakandaren ƴan mata ta Jekaka Dawo da ke Jega Hajiya Saratu Musa Argungu, wacce ta yaba da cigaban da ta ce aka samu wajen shigar da ɗiya mata makaranta domin bidar ilimin zamani. Wannan mako za mu dora ne da wannan tambaya da Maryam ta mata.
A bangaren malamai kuwa Hajjia Sarutu Musa Rugungu ta ce anan kam akwai bukatar gyara.
Abinda zan ce ga malamai abinda za a yi dan yanzu zaka iske malami bai san aikin malanta ba yadda ya kamata. Saboda yadda anga koyar da malamai can da yanzu ba haka aka koyar da su ba. Can da akwai tun bakin secondary school akwai teacher training colleges bakarantun nan secondary na koyan aikin malanta to an ji din yanzu an kashe su babu su to amma akwai COE college in education inda ake koyan aikin malanta to da idan kana college of education in zaka je teaching practice so biyu ake yi ka hanka kare shekara na uku in ka kai shekara ta biyu zaka je kai sati shida ka je wajen koyan aikin malanta sannan ga wannan lokacin malamanka da ka karanta sheka dan kana kamar karkashin department uku akwai na education sannan akwai na civics ɗinka guda biyu ya Allah ko da history na ko islamic studies ko physics ko chemistry ko biology ko dai wannan na su dai wannan uku suna nan
inda ka shahara
to dole malaman waɗannan fannoni guda uku sai kowanne sai ya tayar da sheka kafin ka ƙara waɗannan sati guda shida sannan in an je duba sai ka kawo yadda ka tsara aikin ka yadda ka karkasa aikin ka sati sati sai ka kawo shi
kenan
skim dai ai ba ka sai an yi skim sana ake lesson plan sai ka kawo wannan kashe-kashen ka na sati sai ka kawo malami ya gani sannan yadda ka tsara yadda zaka koyar da darasin ka sai ka kawo mu malami ya gani sannan note din da zaka ba yara sai ka kawo mu malami ya gani sannan idan in an ka zo ma malami sai ya shiga aji da kai kuma in yazo karbe su zai yi gaba dai sai baka kai gayan ka baka da komi ka gode iyawarka zai kuma bayan aji ya zauna baya can daga karshen yara ya zauna shi ma ya zama kamar dalibi yana kallon ka duk abin da ka kai duk kurakuran da kai kai zai rubuta inda kake da gyara zai rubuta maka in ya hito zai maka bayani ga inda ka samu kuskure ga inda ya kamata ka gyara ga abin da ya kamata ka yi ga abin da ya kamata ka yi sannan lokacin nan malami bai zuwa cikin aji haka nan daga shi shi salami na alami na a'a sai akwai abubuwan da za su kara maka ka taimaka ma yara su fahimci a miƙa kanu yi
wato
dabarun koyarwa wanda ake cewa teaching aid dole zaka ga daga wannan lokaci malami yana kokarin in zane na ya zano irin kana tice social studies na kai wa zanen inna da baba ka kawo kai uwa da baba da iya da sai ka zano ka kama yara kai manna gaban allo uwa ya gani a bayyace abin da kake yi to amma yanzu babu ba su yi to in dai gyara akai na dai dai sai an dawo da teacher training colleges makarantun nan secondary na koyar aikin malanta sai an dawo da su saboda bai yi ba a ce wai in kamar yin gini ne kana arziki ne daga sama ka ce ginin kai tsaye ai sai ka hawo shi da tushe ho in kana sai kariye tsaya to sai ku an maishe su sun tsaya an waro daga farko a ba malami foundation ne da zai koyar to in ya zo ma ya college of education ya san dora ina zai yi dan mu haka mun kai duk wanda ya mun ka kare ni ban yi training college ba amma na da secondary school ne amma na je NCE na ji dadi nan na shiga university sai ni kamar ni na kwasa garaba sa da abin da na koya lokacin SE shi na nan university to da za a ce a dawo da wannan a dawo da teacher training colleges a yi akwai na mata akwai na maza ko da biyu na akwai cikin jiha ko uku za su wadatar sannan an zo wajen college of education teaching practice da an kamar suwa so guda maimakon so biyu a dawo da shi ya dawo so biyu in ka tai kai mistake su masu malaman na waɗannan fannoni su guda uku ai an ta aibu teaching practice an dawo an yi observation za a zo a zauna a yi analysis a ga shi mina na common kurakuran da kowa ka samu ya an gano kurakuran ga da kowa ka making very common kowa yana yin su sai a dawo to an zauna an malaye shi ga cikin aji gaba ɗaya dan darabin shi kuke sai a muku bayani na musamman na wanda zai shafi kowa kuma kowa sai ya gane ya fahimta ya gyara amma an bar abu dunkule an bar ka ce so guda ka ce ka lawo da kan da amma wani malamin ko zuwa bai yi ba ko kuma an dawo ba to ko amma yi ma gyara ina da kana ka yara tunda ba a cika koma aji ba to me an kai ba a komi ba saboda kai yana so sai an dawo da teacher training colleges sannan masu NCE su dawo su teaching practice so biyu maimakon so guda university ma haka masu waɗanda suna karatun inda suka kware da kuma education.
Maryam Ato Muhammad, muryar Amurka daga birnin Kebbi, Nigeria.
Masu haro da aka Allah kamu ƙarshen shirin nagari na kowa a makon nan sai kuma makon gobe da ikon Allah za mu sake dawowa da wani sabon shiri. kamar na madadin dukkan wakilanmu da kuka saurara da kuma Kibahiro Diodo ne wanda ya daidaita sautin shirin anan ni sahabu Imam Ali zan dakata in yi sallama da ku sai makon gobe.
Yanzu a madadin abokan aiki da duka waɗanda suka taimaka muka gabatar da wannan shirin, ni ne naku Ibrahim Ka'almusi Garba daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri a huta lafiya.